الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاشدة لرمضان هجرة تدبودة داري هدو دا أربعين دا هدو داري دا بقي قوتا هدو شكرا تدبودة إشرين دا أكو لامو چقبا دا تفسير سورة الأحزاب دا آية همسن دا ترى إن شاء الله karatunmu na yau yana dauke da bayani akan hikimar hijabi qala Allah ta'ala
ya ayyuhannabi qul li'azwajika wa baratika wa nisa'il mu'minina yubdina 'alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يرضين وكان الله غفورا رحيما
يا أيها النبي الله يكرى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا كي النبي قل لأزواجك كجايا وما تنكى wa banatika da ƴaƴan kamata wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai yudnina 'alayhinna min jalabibihinna su tattaro hijabin su makawunan su wanda shike nuna muhimmancin hijabi a rayuwar musulunci domin da Allah madaukake ya tashi magana akan hijabi ya fara ne da kiran annabi Muhammad ya kai annabi kulli azwajika ka ga wa matanka kaga sai aka fara dokan daga sama ya kai annabi ka ga wa matanka da ƴaƴanka kaga an ce mata annabi da kuma yaran annabi saboda annabi yana da yara mata kamar ummu kulthum ruqayya fatima Allah ya kara musu yarda sannan akwai zainab manzo Allah yace ka ga yawa matanka da yaranka sai yace da matan mu'minai kaga sai da aka fara da gidansa sannan aka dawo ga sauran mu'minai mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake nuna cewa a gida babu wanda ke da daraja irin mace darajar matar aure yana sama da ƴaƴan mai gida shi yasa Allah ya fara da matan annabi Muhammad sannan sai ya ce da ƴaƴanka saboda haƙƙin mata yana gaba da haƙƙin yaranka sannan Allah madaukake ya ce wa nisa'il mu'minin da matan mu'minai saboda wannan hukunci ne da ya shafi mata kadai yasa aka ce nisa'il mu'minina matan mu'minai me za a gaya mana saƙon Allah shine yudnina 'alayhinna min jalabibihinna shine su tattaro hijabi makawunansu su tattaro hijabi su kusantar da shi majikunansu wannan kalma yudnina 'alayhinna min jalabibihinna ya samu fahimta daban-daban an sani hijabi wajibi ne akan mata musulmai me dalili saboda wannan aya hijabi sanya hijabi dole ne ba wai ya kamata bane Allah ya kira annabi ya ce ka gaya wa matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai su sa hijabi to amma siffar da Allah ya bayyana anan ita ce aka samu sabanin fahimta akai yudnina 'alayhinna min jalabibihinna me Allah yake nufi da wannan kalma zaka gani a ahkamul qur'an da ibn al-arabi inda yake fassara wannan aya ta suratul ahzab da taban tafsiri ma da yawa idan ka duba zaka gani To abinda shi Abdullahi ibn Abbas yake cewa matan muminai su tattaro hijabi mafuskokin su yudunina alaihinna min jalabibihinna su tattaro hijabi mafuskokin su saboda kai idan mace ta sanya mayafi ta ruhu da shi za ta tattaro mayafin ta rufe fuskanta da shi sai ta bar kawai inda za ta rika gani da ido daya wannan fassaran Abdullahi ibn Abbas ce Allah ya kara masa yarda saboda haka yasa wannan ita ce ayar niqabi idan ma kana nema akwai aya ta alqur'ani da ta yi magana akan niqabi babu shakka wannan ita ce ayar kuma akwai fahimta da aka samu daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai fahimtar Abdullahi ibn Mas'ud akwai fahimtar Abdullahi ibn Abbas wadannan duk sahabbai ne kuma in ka dubi ayar ma zaka gani mai ake nufi da yudunina alaihinna min jalabibihinna shine su marmatso jikinsu da hijabi su tattaro hijabin makawunansu Abdullahi ibn Abbas har kwatance yake har misali yake saboda haka mace ta yafa mayafi in ta yafa mayafi kuma ta tattaro shi ta rufe fuskanta sai ta bar wuri ɗaya da za ta ringa leƙe da ido ɗaya ka ji umarnin Allah to wannan shi yasa ayat ta samu sabanin fahimta saboda babu bayani karara da aka samu daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai al'atharu da aka samu daga sahabbai zuwa ga tabi'ai magana ce mai tsawon gaske wanda shi yasa aka samu wadanda suka rubuta littafi akan ayan nan daga cikin su akwai Muhammad Nasiruddin Al-Albani wannan littafi da ya rubuta da ake kira Jilbabul Mar'atil Muslima ai dalilinsa saboda wannan aya ne mai Allah ya ce yudunina alaihinna min jalabibihinna farko mai ake nufi da jilbab mai ake nufi da jilbab jam'unsa shi ne jalabib idan aka ce jilbab wanda shi ne bayaninmu na farko abinda malamai suke fahimta game da wannan shi jilbab ba wai alkhimaru ba ne da za a rufe kai da shi kawai misali a littafin annihayat fi garib alhadis a juz'i na farko shafi na 283 yace kal min miqna'a tughatti bihi almar'atu ra'saha wato shi abinda ake ce ma jilbab yana kama da mayafi mayafi ne don haka in ka fassara jilbab da mayafi ba laifi bane mace za ta rufe mayafin yana da fadi za ta rufe kanta wa zaharaha da bayanta wa sadraha da kirjinta saboda ka jam'uhu jalabib shi yasa Allah ya ce jalabibihinna wato ya kawo jam'u ne amma asalin sa jilbab ne a littafin lisanul arab a juz'i na farko shafin 273 malamin yace lam yurid bihi izaral haqwi idan aka ce jilbab ba wai ana nufin mayafi da mutum yakan daura ba walakinahu arada izaran yushtamalu bihi ana nufin mayafi ne wanda ake lulluba jiki gaba dayansa da shi fayuhallilu jami'al jasad saboda haka idan aka dauki wannan fassara malamai suna cewa jilbab huwa almula'a jilbab shine mayafi alladhi yusammihi ibn mas'ud wanda shine yanda abdullah ibn mas'ud ya kira da abdullah ibn abbas yace ya kira shi da suna ar-rida'u ar-rida'u mayafi ko a ce masa al-mula'a to wasu kan kira shi al-izar idan an kira al-izar karka dauka ana nufin kamar yadda zani yake mata suke daurawa ba wannan bane mai littafin lisanul arab yace walakinahu arada izaran yushtamalu bihi ana nufin mayafi mai girma wanda mutum yana iya rufe jikinsa da shi kaga kenan yasturu jami'al badan to idan muka dubi ayan nan umurni ne Allah ya yi zuwa ga annabi da matansa da ƴaƴansa da matan muminai umurni ne babu shakka ya ayyuhan nabi ya kai annabi kul ka gayawa li azwajika matanka wa banatika da ƴaƴanka wani sa'il mu'minina da matan mu'minai ka gaya musu wannan sako daga wajen waye daga wajen Allah ashe maganar hijabi ba ra'ayi bane maganar hijabi umurnin Allah ne a cikin alqur'ani ko muna karantawa amma sai dai yanda kafirai suke adawa da hijabin haka aka samu musulmai na adawa da shi Allah ka tsare mu ko musulmai yana karanta alqur'ani kuma duk karatun da yake bai san ma abin da yake karantawa ba ga ayar hijabin sai ka zo ka wuce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina to kai ba mu'mini bane matarka tana sa hijabi kaga ka faɗi magana baka cikawa Allah ka mana gafara Allah ya ce yudnina alaihinna min jalabibihinna wannan umurni ne malaman sunna suka ce wal amru lil wujubi wannan umarni dole ne ba ra'ayi bane don mutumin da yake tunanin hijabi ra'ayi ne to bai ma karanta musulunci ba bai ma san alqur'ani ba Allah madaukaki yayi umarni da farko ga annabi Muhammad wanda shi yake nuna maka lamarin hijabi yana da girman gaske dan in ka dubi tsarin ayan nan kai ka san maganar babu sauki ya annabi kaga ba a kira ku ba aka fara da annabi ya ayyuhan nabi ya kai annabi sannan aka ce kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin Allah ka samu iya daukan umurnin ka akwai littafin da wani ya rubuta ana kiransa an-nadharu wa ahkamuhu fil fiqh al-islami littafi ne muhimmi mai kyau ya rubuta shi akan mas'ala ta al'auran mace in ka dubi shafin 224 da yake wato da yake fidar wannan aya yace wannan ayar kadai inda musulmai za su yi nazarin ta babu shakka sun gane al'amarin hijabi rahmar Allah ne ga al'umar annabi Muhammad wallahi al'amarin hijabi rahama ce ba azaba bane amma da yake kafirai so suke su rikitar da hankalin jahili saboda haka sai a ce maka ai musulunci ya tauye haƙƙin mata a babu musulunci bai tauye haƙƙi ai inda tauye haƙƙi ne ba za a fara da gidan manzon Allah ba ai annabi ya fi kowa ya ji daɗi mai son ya ji daɗi idan jin daɗin ne misali a tunaninsu to me yasa aka fara da shi kaga ba maganar jin daɗi ba ne maganar umarnin Allah ne ko babu takurawa babu tilasta babu takurawa ba musgunawa ba kuntatawa maimakon haka ma da ka samu hikima me hikimar Allah ya faɗa bai gama ayar ba yace zalika dalilin da yasa nace mata su rike hijabi kuma su kula da shi na daya Allah ya urafna don kar a iya gane mace to idan ka dauki wannan kar a iya gane mace wannan shi yasa masu kafa hujja da wannan aya akan cewa niqabi ake magana kaga sun samu hujja Allah ya urafna kada a gane su idan ku ana so kar a gane mace me za a yi ya kamata ta sa niqabi in mace ta sa niqabi ko mijinta sai yayi da gaske zai gane to idan ta sa hijabi kaga ba za a gane ta ba na biyu wala yu'zaina ba za a cutar da su ba kaga Allah madaukake yace Allah ya urafna kar a gane su fala yu'zaina don haka ba za a cutar da su ba wallahi na karanta a Amurka akwai wani wanda ya rubuta ya dade da kenan ma bare yanzu ya rubuta wani bincike da turawa suka yi a kasar Amurka karshenta abinda suka tabbatar duk wata mace in dai ba amurkiya ce kuma in ba musulma bace a rayuwarta an taba yi mata fyaɗe sai dai ta ki fada duk wata mace yarinya ce budurwa ce tsohuwa ce sai dai ta ki fada amma in za ta faɗi gaskiya a rayuwarta a ce ba a taba mata hari ba yace ba gaskiya bane na karanta wannan report din to kuma babu shakka haka ne ai kana jin labari kullun ana kai hari ma mata ana abin na fasikanci iri-iri me yasa saboda ba su bi dokan Allah ba Allah yace zalika al adna an yu'rafna wanda shine mafi kusanci hukuncin nan shine mafi kusanci Allah yace adna wanda shike nuna cewa babu wata hikimar da za ka yi wa mata a zauna lafiya a ƙasa sai dai su sa hijabi da niqabi wallahi sai dai su sa hijabi ce saboda me zalika adna babu wani hukunci da za a kawo wanda zai fi hukuncin Allah don haka yasa duk duniya babu ƙasar da mata ke da tsafta sai ƙasar da matan suke tsare dokan Allah idan mata na tsare dokan Allah to waɗannan mata za ka samu rayuwarsu akwai tsafta fala yu'zaina ba za a cutar da su ba duk ƙasar da kaga sun yi watsi da hijabi ka sa ido za ka ga ku waɗannan matan ana musu fyaɗe sai Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai wato ita wannan ayan tana daidai da wata aya ta suratul nur kaga suratul nur sura ce da ta zo da bayani akan tsarin hijabi ga mata to haka nan kuma ƙarshen suratul ahzabi sai zo da wannan bayani wancan aya ta 31 a suratul nur al-imam al-qurtubi a tafsirin sa yake bayyana tarihi yace kana min adatin nisa'i fil jahiliya izharu ba'd al-mafatin allati yajibu satruha kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mata al'ada su ita ce su bayyana inda yake zama ficina ga namiji mace ta sani a jikinta akwai abinda ake kira al-mafatin akwai sashin jikinta wanda ke zama fitina ga namiji mace ta sani mata sun sani ta zamanin jahiliya kafin zuwan manzon Allah su mata shedan ya sa abinda suke sha'awa shine jikinsu inda yake zama fitina su rika nuna shi ga maza ina ne yake zama fitina babu shakka kaga akwai wuyar mace saboda haka in ka dube yanda matan suke har zuwa yau haka ne saboda haka in mace ta yi dinki wuyar rigan sai a yi shi da fadi ba za a tsuke shi ba idan aka yi wuyar rigan da fadi to ai kirji in ba na maza ba ne in dai kirjin mace ne idan wuyar riga ya fadi to nononta zai fito to abinda suke kenan a zamanin jahiliya kaga ki shedan da yake shi din ne dai tun a da kuma shi din ne har a yanzu sai zama wannan sharrin bai kau ba yana nan saboda haka in ka dubi tsarin matanmu a yau yanda shedan ya halaka mutanen jahiliya wallahi haka nan shedan yake so ya halaka mu a yau kuma hatta gidajenmu za ka gani babu suturar da mace take so kamar suturar da za a dinke a dame duwawunta saboda haka kana ganin jikinta a fili kana ganin nononta a fili kafin zuwan manzon Allah al-imam al-qurtubi yace wannan al'adar larabawa ne wadhalika tahta ar-raqaba inda futhat al-qamis allati tazharu fiha ma haquhu an yasturahu kama a zamanin jahiliya saboda haka sai a bude wuyar rigan budewa sai a yi da fadi wanda ya kamata a ce an rufe ne a bude shi za a yi don haka ko magana take yin ta sunkuya sai ka hangi nononta duk dabara ce na shedan to da Allah ya taho ya kawo manzonsa lokacin da Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukaki ya ce waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna dole ne mata himar ɗinsu ya rufe wuyansu mata su sanya himar yanda zai rufe wuyansu idan aka ce juyubihinna ana nufin wuyan riga kaga kenan hijabi idan an sa to himar din ya rufe wuyan riga ba a san a ga wuyar mace kada a ga wuyan mace to wannan ayar kuma ta ƙarshe nan fa sai take nuna fuskar ma ba a san gani shi yasa Allah madaukaki ya ce zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina idan aka ce a'a za ta bar fuskan a fili ai kaga wannan magana ba ta yi ma'ana ba Allah ya ce hikimar ita ce Allah yu'rafna kada a gane mace kada a gane mace idan ba a gane ta ba fala yu'zaina ba za a cutar da su ba to da yawa malamai suna daukan wannan fassara kamar yadda muka ce ayat ta samu sabanin fahimta amma dai kowane malami ya tabbatar da cewa hijabi dole ne akan mace musulma illa tsarin da Allah yake magana akai anan shine aka samu sabanin fahimta akai Aisha Allah ya kara mata yarda a lokacin da Allah ya saukar da waccan aya ta suratul nur wanda mun karanta a suratul nur Aisha take cewa yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal Allah ka yarhama ga mata matan almuhajirina na farko Allah ka musu rahama inji Aisha tace lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna lalle ne mata su rufe wuyan rigunan su da khimar da Allah ya saukar da wannan hadisin yana sahihu abi daud hadisi na 4102 tace lokacin da Allah ya saukar da wannan aya shaqqaqna aknafa murutahunna fakhtamirna biha saboda haka sai mata suka ringa tsaga ainihin hijabin su idan an tsaga sai a daure a rufe wuyan suna rufe wuyan su saboda bin umarnin Allah nan take ba ma wanda yace ku yi haka da Allah ya saukar da ayan an gama tunda Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna to akwai riwaya da tazo na Safiya bintu Shayba an Aisha anna zalika fi nisa'il ansar da riwaya kashi biyu ne riwaya ta farko Aisha tana cewa matan almuhajirina na farko sune suka yi haka a riwaya ta biyu fa Aisha tace matan al-ansar sune suka yi matan Madina matan sahaban annabi na garin Madina shaqaqnaha min qibalil hawashi faqtamarna ya'ni gattayna wujuhahunna ya zamanto mata sun tsaga ainihin hijabin nasu mayafi da suke daurawa ta kasa suka tsaga to sai zamanto suna rufe fuskokin su da shi akwai riwaya da tazo ta Ummu Salama Allah ya kara mata yarda wanda ita ma take fanin haka don haka waɗannan ayoyin guda biyu da waccan aya ta suratul hajji wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna da kuma wannan aya yudnina alaihinna min jalabibihinna duk suna daukan ma'ana guda duk da suna magana ne akan mace ta rufe fuskanta mace ta rufe wuyanta wannan fahimta guda kenan wanda an samu hadisin Ummu Salama shi ita ma hadisin ta ya inganta yana sahihu abi daud hadisi na 4101 ita ma tana cewa a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya to sai matan Madina inda Allah ya saukar da yudnina alaihinna min jalabibihinna wannan aya da muka karanta kharaja nisa'ul ansar sai ga matan Madina sun fito daga gidajensu za su je masallaci ka anna ala ru'usihinna algirban kai ka ce kowace mace tana dauke da hankaka saboda kanta ya zama baki kan ya zama baki saboda launin khimar da suka sa a kawunan su ranar da Allah ya saukar da wannan aya a wannan rana mata gaba ɗaya sun rufe kawunan su babu wata mace da ta saba ma Allah tabaraka wa ta'ala shine Ummu Salama ta ce matan sai ya zamanto in ka gansu kamar suna dauke da hankaka kamar mutum ya dauki hankaka baka ce to sai zama sun saka alkhimar din sai zama to bakake ita ma riwaya ta yana sahihu abi daud to babu shakka wannan ya tabbata ibnu hajar yana cewa ko da yake a riwayar aisha ta ce matan almuhajirina al-uwal a riwaya ta biyu ta ce matan al-ansar sai ibnu hajar yace yumkinul jam'u bainar riwayataini bi anna nisa'al ansar badarna ila zalika abinda ya faru shine lokacin da Allah ya saukar da wannan aya sai matan Madina suka fara to nan kuma sai matan almuhajirina suka dauka ya zama kenan duka mata musulmai sun bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ibn al-arabi al-litafin ahkam al-qur'an yana juz'i na uku shafi na 625 ibn al-arabi yace innahu arada تمييزهن على الإماء اللاتي يمشين خاسرات wannan ayar da Allah ya saukar Allah yana nufin a samu bambanci a tsakanin mace da baiwa dan bayi ba su sanya hijab bayi na kawunan su a bude yake ya kamata a ce akwai bambanci a tsakanin mace mai yanci da mace baiwa bikina in mufradin ya taridu hunna ar-rijalu fayatakashafna wa yukallimahunna saboda haka in mace na tafiya a wannan lokaci mace ba ta sanya hijab ba baiwa ba ta da hijab matar aure babu hijab kaga kenan mutum yana iya tare matar aure ya fake da cewar ai yana tsammanin baiwa ce fa idza tajalbabat wa tasattarat kana zalika hijaban bainaha wa bainal mu'tarab bil kalami duk wanda zai tunkari mace da magana idan ya ga ta sanya hijabi babu shakka zai fasa don ya san wannan matar aure ke saboda haka akwai hikima babu shakka Ibn Taymiya a littafin Majmu'u Fatawa mujallad na 22 shafi 110 yace amara azwajahu Allah yayi umarni ga matan annabi wa banatahu da ƴaƴan annabi wa nisa'al mu'minin da matan mu'minai an yudnina alaihinna min jalabibihinna sai yace wal jilbab abinda ake nufi da al jilbab da larabci huwa al mula'at shine mayafi wa huwa alladhi yusammihi ibn mas'ud shine wanda abdullah ibn mas'ud wa ghayruhu da abdullah ibn abbas suke kira ar-rida'u abdullah ibn mas'ud da abdullah ibn abbas kaga ar-rida'u da al mula'a duk fasara ce ta kalman aljilbab kuma wanda aljilbab din ma'anarsa mayafi to ya ce wato samihi al'amatu al'izar to sannan jama'an gari sukan kira shi da al'izar to idan aka ce mar al'izar ba wai kamar zani yake ba wa huwa al'izalu kabir in ma ka kira shi da sunan zani to zani ne babba wani irin zani alladhi yughatti ra'saha zanin da zai iya rufa kan mace wa sa'ira badaniha da dukkan jikin matar to in za a samu wannan zani da ya kai girman wannan to sunan shi aljilbabu shikenan kaga malamai sun karantar da mu me ake nufi da aljilbabu aljilbabu ba zani bane bare kuma a ce gyale dan akwai matan da ke yafa gyale to kaga wannan ba sun yi nisa da shari'a dan aljilbab ya fi karfin gyale shi aljilbab zani ne mai fadi wanda zai rufe jikin mace gaba daya wa qad haka abu ubaidin wa ghayruhu annaha tudnihi min fawqi ra'siha abu ubaidin ya bayyana kuma an samu ta wasu hanyoyin na tabi'ai waɗanda suka samu fasaran sahabban annabi muhammad akan cewar abinda allah yake nufi tudnihi min fawqi ra'siha mace ta matso da shi daga saman kan fala tudhiru in ta tattaro shi sai ta rike a wuya ba abinda za ta bayyana fala tudhiru illa ainaha ba za ta bayyana komai ba sai idonta wa min jinsihi an-niqab saboda haka sai Ibn Taymiya ya ce idan mace ta yi wancan to ta bi umarnin Allah wanda shine zo siffansa a cikin alqur'ani idan aka koma jinsin abin da ta yi shi ne ya shafi niqabi shi ne ake kira da an-niqabi Ibn Taymiya ya ce fa kunnan nisa'u saboda haka su mata sun kasance a zamanin annabi Muhammad yantaqibna suna sa niqabi karka dauka niqabi babu shi a zamanin manzon Allah fa idza kunna ma'muratin bil jilbabi li Allah yu'rafna in ka lura da abin da Allah ya faɗa a nan Allah yana umarnin mata su riƙe manyan mayafi me ye dalilin da yasa aka ce mata su riƙa yafa manyan mayafi sai Allah ya ce li Allah yu'rafna don kada a gane su to idan aka ce kar a gane mace me Allah yake nufi wa huwa saturul wajhi a rufe fuska kenan don fuska ita ke bada kamanni nan take aw satrul wajhi bin niqabi ko dai a rufe fuska da wannan mayafi kamar yadda Allah ya siffanta a wannan aya koko a rufe fuska da niqabi kana alwajhu wal yadani min az-zina wannan shi ya nuna cewa da fuskar mace da hannuwanta suna daga cikin az-zina wanda abinda bai kamata ta bayyana shi ba allati umirat Allah tuzhiraha lil ajanibi kada mace ta bayyana shi ga wani na nesa wannan yana cikin hujjoji da malamai da suke ganin fuskar mace da tafukan hannuwanta al-aura ne suna kafa hujja da wannan aya domin cewar Allah zalika adna an yu'rafna shine ce li Allah yu'rafna inji Ibn Taymiya Allah yayi wannan hukunci don kar a gane mace kaga kenan babu shakka niqabi yana da asali koko a ce wannan siffa da Allah madaukaki yayi shine na jilbabul mar'a yana da asali daga alqur'ani in ka dubi littafin albani da ake kira jilbabul mar'ati almuslima fil kitabi was sunna shafi na 90 yace ma'anar wannan aya innal mar'ata idhal tahafat bil hijabi shi abinda albani yake cewa ita mace in ta lulluba da mayafi ya zama sama har ƙasa ta rufe jikinta urifat wannan shi kadai alama ce da take nuna cewa bi annaha min al-afa'ifi ita wannan matar ba yar iska bace matar ta tsare mutuncinta al-muhsanat at-tayyibat mata da ke kare kawunan su masu kyawun hali duk matar da ta sa hijab ta rufe jikinta ta wuce idan shedani ya ganta ya gane me ake nufi alama ce da take nuna ma shedani ni bana ra'ayi irin naka duk sa'ilin mace ta sa irin wannan inji albani wato sai zama kaman tambari ne na mata masu tsoron Allah to tunda kuwa mace ta saka wannan alama fala yu'dhihinnal fusaqu fasikai ba za su cutar da su ba mimma la yaliqu minal kalami kamar misali maganar banza ba za ta hada mutun da irin matar da ta yi wannan shiga ba dan duk matar da ta yi wannan shiga tana nuna ba abin da take tsoro banda Allah bi khilafi ma law kharajat mutabazzila sai albani yace to amma kai kwatance ina ga matar da za ta fito ana ganin kirjinta a fili fuskanta a fili ko ina a jikinta gashi nan a bude gair mustatira fa inna hadha mimma yutammi'u al-fusaq fiha da zaran fasikai sun ga mace ta wuce da irin wannan shiga to za su yi kwadayinta saboda sun ga cewa lalle wannan irin tasu ce wa taharrush biha kama huwa mushahadun fi kulli asrin wa masr albani yace wannan abu ne wanda ake ganin sa a kowane zamani kuma a kowane gari saboda haka a garin kuma in ka lura zaka gane a garin kuma in aka ce ma mace ta sa hijabi yaya kake ganin ta tana da kamala zaka ga tana da kamala tana da mutunci kuma ba ma musulmi ba ko kafiri ne ya ganta yana daga mata yatsa saboda haka ba zai yi garaji ya tunkare ta da fasikanci ba kama huwa mushahadun fa amrullahi ta'ala nisa'al mu'minina jami'an shine albani yace kaga da Allah ya umarni ga mata gaba daya mata gaba daya daga matan gidan manzon Allah aka fara da ƴaƴan manzon Allah sannan matan musulmai bil hijabi wannan umarni yana matsayin mai saddan lizzari'a ashe kenan hijabi wato kamar kariya ce ga mutuncin mace musulma duk matar da za ta sa hijabi to ta samu wani tsaro ta samu wata kariya daga Allah subhanahu wataala kuma babu shakka babu wani tsaro da mace za ta samu wanda ya wuce wannan to babu shakka duk malaman sunna sun yarda anna satran mar'ati alwajhiha wa kaffaiha mashru'un babu wani malami da zai ce maka niqabi ba shi da asali a Islam idan malamin ma ya faɗi wannan to gaskiya bai karatu ba ne saboda gashi nan a Qur'ani gashi nan a hadisan manzon Allah akwai niqabi babu shakka ta inda aka samu sabani shine ta hukuncin niqabi din. Shin yana zama dole ne ga mace sai ta sa a koda yaushe ko kuwa wasu lokuta ne? To wasu malaman ke ganin a'a, ai ba koda yaushe bane, don haka wasu lokuta ne, amma babu wani malamin da zai ce niqabi ba shi da kyau. Domin hatta Aisha tana bayani a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan mata lokacin da aka tafi aikin haji, mata suna barin huskokin su a fili, amma da zaran an samu su maza ake ganin za a yi wani cudanya, sai su sake hijabi ma huskokin su. Allah ka gyara halayenmu. Don haka innama ikhtalafu hal huwa mustahabbun aw wajibun, ta inda sabani yazo shine niqabi mustahabi ne ko wajibi, wancan umarni na Allah game da sanya hijab wajibi ne. Kaga akwai bambanci tsakanin hijab da niqab. Bai kamata a ce gidan musulmi babu hijabi ba, bai kamata matar musulmi ta fita babu hijabi ba, bai kamata ba. Saboda me? Umarnin Allah ne kai tsaye, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Shi jilbab ba niqabi bane, jilbab mayafi ne. To inda da sabani ma yake ta gefen niqabi ne kawai. Wa ajma'a al-ulama, duk malaman sunna sun yadda cewa la yajuzu lil mar'ati an tatabarraja bi ibda'i shay'in min badaniha, mace tayi watsi da hijabi, tayi watsi da niqabi, wannan babu shakka haramun ne. Haram Allahu alaiha ibda'aha amama ar-rijali, matukar mace za ta bayyana a gaban maza, wani namiji zai ganta, to akwai sassan da kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta mace ta iya nuna shi ga wani. Saboda haka yasa yana da kyau mu karanta littafai da malamai suka rubuta musamman saboda fassara wannan aya, kamar jilbabul mar'atil muslima na Albani kenan, wanda ya sharhi akan wannan aya tun daga shafin 119 har zuwa shafin 125. Akwai harasatul fadila na marigayi Bakar Abu Zaidin, shi ma littafi ne mai kiman gaske, yana magana game da abin da ya shafi hijabi na niqab. Ka dubi shafi na 71. Wancan shine bayani na farko. Bayani na biyu, da Allah madaukaki ya ce yudnina alaihinna min jalabibihinna, akwai malaman da suke fassara shi da cewar mata su yi ƙasa-ƙasa da hijabinsu, wato kenan kada mace ya zamanto ana ganin ƙafafunta in tana tafiya. Babu shakka wannan ma ya dace da hadisan manzon Allah, babu shakka wannan fassarar ma bata saba ma hadisin manzon Allah ba, domin idan aka ce yudnina alaihinna min jalabibihinna, su kusantar da jilbabin su majikunansu, kaga yana gwada ba a san ma a ga wani sashin jikin mace ya bayyana. Don haka ya kamata hijabin mace ya ja ƙasa. Akwai hadisai kamar guda biyu. Na farko hadisin Abdullahi bin Umar ya ce akwai ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jarra thawbahu min al-khuyala'i lam yanzur Allahu ilai, duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa saboda taƙamar ya isa, to wannan mutumin Allah ba zai kalle shi ba a kiyama. Babu shakka al'adan kafirai ne, asali daga Turawa. In ka dubi sarauniyar Ingila ko sarakunansu, za ka ga idan sarauniya na tafiya, riganta ta baya akwai kamar mutum 10 ko 20 wanda za su ɗaga suna binta. Kaga wannan tana jan tufafin ne saboda alfahari, nuna isa. Wani shi yasa manzon Allah yake cewa al-khuyala. To daga nan kiristoci suka ɗauka, saboda haka idan mace za ta yi aure, don haka sai an nemo irin wannan rigan. Ba ma kiristoci ba, yanzu wasu musulman ma suna yi. Allah ka shirye su. Saboda haka za a saye shi wani tufafi ne na aure, yana tufafi ne, riga ne dogo, yanda ka gade na sarauniyar Ingila ɗin, haka da ake ɗinkawa ana sayarwa, kuma shi ne matan musulmai suke sha'awa. Allah ka shirye su. To idan aka zo daura auren saboda haka wani shi ma sai ya daga yana yana binta to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kalli mai yin haka ba a ranar tashin kiyama duk mutumin da ya sa tufafin da yana ja saboda nuna isa don akwai su da yawa akwai mutumin da in ya dinka kaya yana son yana jansa ai dukiya ce ta sa ake jan wannan din yana nuna ya isa to Allah ba zai kalli wannan mutumin ba a kiyama idan aka ce Allah bai kalle ka babu rahama kenan Allah ya kare mu a lokacin da annabi ya faɗi wannan sai ummu salama ta ce fa kaifa yasna'un nisa'u bidhuyulihinna ya rasulullahi gashi ka ce duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa saboda takama wanda mutumin Allah ba zai kalle shi ba to yaya mata za su yi mata suna da wato jela na ainihin tufafinsu hijabinsu ana ɗinka shi ya wuce iyaka ya yi tsawo mace na tafiya tana jansa sai manzon Allah ya ce yurkhinahu shibran za su sake shi ne kar ya wuce kamun hannu ɗaya shi ne a shibiru ultu sai ita ummu salama ta ce idan aka ce mata hijabin nasu da za su ja a ƙasa kar ya wuce kamo ɗaya tanka shifu a kadamuhu na babu shakka in suna tafiya ƙafafunsu zai riƙa fitowa ana gani sai manzon Allah ya ce fayurkhinahu zira'an saboda haka sai matan su saki hijabin nasu ya kai tsawon zira'i kamar daga toliyar ya tsatsakiya zuwa gwiwarka shine zira'i abinda mace za ta ringa jansa ya kasance daga toliyar yatsatsakiya babban yatsakata tsakiya zuwa ainihin toliyar gwiwan hannu wannan shi ake cewa azira'u annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yurkhinahu zira'an sai annabi yace la yazidna alayhi kar su kara saboda haka annabi yace kar su kara ashe kaga an samu bambanci a tsakanin tufafin namiji da tufafin mace shi wannan hadisin na Abdullah ibn Umar yana littafin Ashabus Sunan gaba daya ba shakka hadisin ya inganta yana Musnad yana littafin Muwatta ta al-Imam Malik al-Imam Tirmidhi ya inganta al-Imam Munawi littafin Faidul Qadir hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisin 1731 wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah al-Qadhi Iyad yace ajma al-ulama ala anna hadha mamnu'un fi ar-rijali duna an-nisa'i magana cewa tufafi ya rika jan kasa haramun ne ga maza banda mata ashe kaga akwai bambanci a tsakanin wannan hukunci namiji haram ne ya rika jan tufafinsa a kasa amma banda mace kuma al-qadhi iyad yace ajma al-ulama ala zalika duk malaman sunna sun yadda duk malaman sunna sun yarda cewa haram ne namiji ya rika jan tufafinsa a ƙasa amma halal ne mace ta ja tufafinta a ƙasa haka in ka dubi Fathul Bari mujallal na 10 shafi na 259 da bayanin al-Imam an-Nawawi yana sharh sahih Muslim juz'i na 5 shafi na 14 yana cewa ajma'al ulama'u ala jawazil isbali lin-nisa'i Al-Imam an-Nawawi yace duk malaman sunna sun yadda babu laifi mace ta rika jan tufafinta a ƙasa babu laifi to amma su kansu matan akwai iyakar da annabi ya bayyana akwai iyakar da manzon Allah ya diba saboda haka yasa muke magana da sarakunan kafirai kamar sarauniyar Ingila zaka ga tufafin nata mutane kamar 5 ko 6 ko 10 suna rike da shi kaga wannan tsawon sa yafi zira'i saboda tunda an ce mace tana iya jan tufafinta to karka dauka kuma an ba ta damar ta tsawwala wannan hijabin a'a sai manzon Allah ya ce zira'i daya kadai kaga in ya wuce zira'i ita ma haramun ne wannan yana ta bayanin da yazo a littafin tarhu tasrib yana mujallal 8 shafi na 173 الظاهر ان الخيلاء محرمه على الفريقين اذا مace za ta sanya tufafi saboda takama babu shakka wannan haramun ne gare ta kamar inda aka haramta wa namiji wa inna ma sa'alat ummu salama abinda yasa ummu salama ta yi tambaya ga manzon Allah amma taf'aluhun nisa li ghayril khuyala annabi yace duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa domin taƙama Allah ba zai kalle shi ba to sai ummu salama take tambaya tace ya rasulullah yaya mata za su yi da jelar hijabin su da suke ja a ƙasa kaga su ba da takama suke yi ba fa sahha ma zakarahu al-sheikh wato abinda al-qadi iyab ya faɗa sai ya tabbata gaskiya ne min dukhulin nisa'i fi dhalika Allah ya haramta mace ta sa tufafi ta nuna takama haka ma namiji an haramta masa yin haka akan takama Allah baya son mutumin da yake takama maza ko mata wa alayhi yadul fahmu ummi salama saboda kai ta ummu salama tana tambaya ne shin hijabin mace yana da iyaka tsawon sa wanda za ta rika ja wannan da za ta rika ja yana da iyaka ko bai da iyaka to malaman sunna tabbas sun tabbatar da cewa hijabin mace yana da iyaka tsawon sa sun tabbatar bisa me la'akari da wannan hadisin na Abdullahi bin Umar wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da irin tambayar da ummu salama ta yi wa manzon Allah in ka dubi kitabu tamhid ibnu abdul barri saboda wancan hadisin na Abdullahi bin Umar yana cikin riwayar muwatta dan haka ibnu abdul barri ya yi sharhi a kansa yana mujallad na 24 shafin 148 ibnu abdul barri yace fa inna dhuyula wa ma hukmuhuma wama fi hukumihi idza zadat an zira'i idan hijabin mace tsawon sa ya wuce zira'i daya to babu shakka ta yi haram saboda wannan amsa da annabi ya ba mu ummu salama fa yurhinahu zira'an la yazidna alai wa hadha zahiru dilala babu shakka wannan a fili yake fil man'i amma zada ala qadari zira'i annabi ummu salama tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace za ta ƙara tsawon hijabin ta daidai kamun hannu daya kamar fadin hannun mutum kenan shi ake nufi da ashibru to sai ita ummu salama tace idan tsawon hijabin da mace za ta ƙara ba zai wuce kamu ɗaya ba idan mace na tafiya kafanta zai rika fitowa me yake karantar da kai kafafun mace haramun ne su bayyana idan tana tafiya shi yasa ummu salama take cewa kafafun mace za su fito idan dai aka ce tsawon zira'in da za ta kara ba zai wuce kamu ɗaya ba to sai annabi ya ce to ta saki tsawon hijabin a ƙara ya kai zira'i ɗaya a nan sai annabi ya yi gargaɗi ya ce la ya zidna alai kada su ƙara ashe kenan tsawon hijabin mace yana da iyaka idan har mace ya wuce tsawon zira'i hijabin nata da take jansa to wannan babu shakka ta yi haramu wa hina idhin fa nisa'u mamnu'atun min al-isbalika ar-rijal saboda haka jan tufafi a ƙasa haramun ne ga maza da mata abinda ya bambanta kawai iya inda annabi ya halatta shi ga mata annabi ya halatta mace ta ja tufafinta kada ya wuce tsawon zira'i walakin ibtida al-isbal lil mamnu'ati minhu inma yakun mimma zada ala qadari zira'i to shin daga ina ne za a gane tsawon zira'i din wannan ya zo cikin tambayar Al-Hafizul Iraqi ya zo a cikin tambayar sa da yake yi a littafinsa Tarhut Tasrib yana magana game da waɗannan hadisai na Ummu Salama yana juz'i na 8 shafin 175 az-zira'u alladhi rakhasa lin-nisa'i annabi ya ce yayi sauki ga mata tsawon zira'i da mace za ta rika jansa tsawon hijabi kar ya wuce zira'i to shin daga ina ne za a gwada farkon tsawon wannan zira'i guda din ma kana awwaluhu, ta ina ne zai zama farkonsa, mimma yali jismul mar'ati, misali daga jikin mace, hal ibtida'uhu min al-haddil mamnu'i minhu min ar-rijali, saboda shi tufafi yana da matakai kamar guda uku. Mataki na farko shine ansafus saqain ga namiji, nisfus saqi rabun kwabirinka, wannan shine inda suturar musulmi idan ta tsaya to ya kai makura ta wajen dacewa da sunnar manzon Allah, babu shakka shine ansafus saqain. To na biyu fa shine ilal ka'abaini, tufafin musulmi ya sauko har ya je idan sawu, babu laifi. Kaga tufafin musulmi ya taho rabin kwabirinsa, daga rabin kwabiri wani shefi dacewa kafi tsira daga halaka, saboda dimbin hadisi da aka samu daga manzon Allah game da mutumin da ya ja tufafinsa. To kai idan tufafinka ya zamanto rabin kwabiri ne, ai kaga ka tsira, ba magana jan tufafi a wurinka. To amma idan mutum ya kai tufafinsa suka kai daidai idanun sawu, bai saba ma sunnar manzon Allah ba, babu laifi. Bai saba ma sunnar manzon Allah ba. To daga ina ne ake gwada wannan zira'in da annabi ya faɗa mace ta ƙara? Za a fara lissafinsa daga rabin kwabirinta ne a ƙara zira'i, koko daga idanun sawun mace za a ƙara tsawon hijabi daidai zira'i? Shi ne tambayan da Al-Hafiz al-Iraqi yake, kuma gaskiya abu ne muhimmi da ya kamata mu sani. Yace saboda dalilin hadisin Ummu Salama, wannan hadisin da ashabu sunan suka rawaito shi, lafazin da yazo a Sunan Nasa'i da Sunan Ibn Majah, lafazin da yazo Ummu Salama su'ila Rasulullah kam tajurru al-mar'atu min zailiha, an tambayi annabi shin meye tsawon tufafin da aka yi izini ga mace, meye tsawon ƙari da za a samu a jikin hijabi wanda mace za ta iya jansa a ƙasa? Kala sai manzon Allah ya ce shibran fadin hannu. Kala sai Ummu Salama ta ce idan yankashifu anha, idan aka ce daidai fadin hannu ne kawai, to babu shakka kafafun mace za su rika bayyana idan tana tafiya. Kala sai annabi ya ce fadhira'un, to a ƙara tsawon zira'i, la tazidu alaihi, sai annabi ya ce kada mace ta yi ƙari. To shi ne sai Al-Hafiz al-Iraqi ya ce fadhahiruhu anna laha an tajurra ala al-ardi minhu, zahiri abinda ake nufi daga idanun sawun mace, daga nan ne za a ƙara tsawon zira'i ɗaya wanda mace za ta ringa jansa in tana tafiya, babu shakka. Kuma wannan ya dace da ainihin yadda abin ya tabbata a gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin abin da ita Ummu Salama da kanta ta ba da labari kenan. Wata mace ta tambaye ta, wannan bayan rasuwar manzon Allah kenan, inni imra'atun utilu dhayli, ni mace ce da nake tsawwala jelar hijabi na, ina sa yayi tsawo, wa amshi fil makanil qadri, kuma ina tafiya akan wurare masu kazanta. Idan mace ta sa irin wannan hijabin za ta rika za ta wuce ta gota, ta wuce kuma wani fitsari ne, wani ba haya, haka ne hijabin nata zai ta bin kai. Sai Ummu Salama ta katse matar ta ce to ni ma na tambayi manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce min yutahhiruhu ma ba'dahu, kar mace ta damu idan tana tafiya tana jan hijabi ya hau kan kazanta. Sai manzon Allah ya ce kasar gaba za ta tsarkake wannan hijabin game da najasar baya. Kaga idan ta wuce kan fitsari ne, to idan tana tafiya ai za ta samu kasa mai tsarki, wannan kasa mai tsarkin zai goge fitsarin da ke jikin wannan hijabi. Don haka in ta taho, ba maganan wai ta wanke ta hijabi, tana iya sallah da wannan hijabin. Fatawar waye? Fatawar manzon Allah da kansa. Kaga wannan shi yake nuna maka mace ta yi tafiya yanda hijabinta zai hau kan fitsari, ya fi mata alkhairi akan ta buɗe ƙafanta duniya ta gani, babu shakka haka ne. Domin da lokacin da Ummu Salama ta faɗa, sai annabi ya ce kai haba me ya tsanani, manzon Allah da sai ya ce me tsanani idan kin zo wajen fitsari a daga shi mana amma manzon Allah bai mata sauki ba manzon Allah bai sassauci ba yace yutahhiruhu ma ba'dahu Allah ka samu iya riko da sunnar annabi Muhammad wannan hadisin yana muwatta yana al-musnad yana sunan at-tirmidhi sunan abi daud hadisin ummu salama wanda annabi yake ga mata cewa kasar gaba za ta goge najasar baya hadisin yana sahihu at-tirmidhi hadisin 143 da kuma sahihu ibn majah hadisin 436 yana hijabul mar'atil muslima shafi na 30 littafin albani sai mu je aya ta gaba mai Allah madaukaki yace
la illaha tayyibuna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fi madinati lanubdiyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha
Allah madaukake yake magana game da munafikai waɗanda suke zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafikai akwai mutanen banza Allah tabaraka wa ta'ala yace la illam yantahil munafiqun lallai idan munafikai basu daina ba walladhina fi qulubihim maradun da waɗanda ya zama a cikin zukatan su akwai ciwo wanda ya zama cikin zuciyarsa akwai cuta na munafinci na rauni ko na fasikanci kina yake cewa kamar mazinata waɗanda ke kokarin tozarta matan musulmai ai shi yasa aka bayyana wancan doka ta baya idan mace ta sa hijabi idan mace ta sa niqabi fasiki ba zai iya gane matar waye ba kuma bai ga kaurin jikinta ba bare ya zama ya dace da test dinsa bai sani ba bai iya gane surar jikinta ba kaga ta samu kariya wannan ya nuna hatta a zamanin Annabi Muhammad akwai mutanen banza saboda haka a garin Madina akwai mutanen da ba abin da suke yi face kokarin fasikanci da matan musulmai da waɗanda suke zagin Annabi Muhammad a garin Madina akwai su masu zagin manzon Allah sannan akwai munafikai waɗanda dama sun buya sun fake da kalmar musulunci amma a zukatansu ba musulmi bane sun shigo cikin musulmai ne da nufin su bata addinin musulunci to Allah ya sani saboda haka in ka dubi wannan suran tana ta mana magana game da muna miyagun al'adu na larabawa Allah yana hanawa har dai aka zo maganar hijabi to sai Allah ya gargadi ga munafikai dan su san cewa ya san da su Allah ya ce idan munafikan garin Madina basu daina ba idan mazinatan garin basu daina ba wal murjifuna bil madinati idan mutanen nan da suke zuga muminai suke tsoratar da muminai shine al irjafu al mukhawifuna al murhibuna waɗanda suke tsoratar da muminai kamar misali annabi idan ya shirya yaƙi sai munafikai su rika sa tsoro a zukatan masu rauni to Allah ya ce idan basu daina ba la nuguriyannaka bihim lalle zamu zaburar da kai ya kai Muhammad zamu zaburar da kai mu dora ka a kansu summa la yujawirunaka fiha illa qalila idan kuwa Allah ya yi wannan hukuncin to munafikai ba za su iya zama da annabi a gari guda ba face lokaci ɗan kaɗan saboda haka wannan hukuncin yana aiki har yanzu kuma har zuwa tashin kiyama yana daga bayanin al-Imam Sa'di wanda ya tafsirin Taisirul Karimin Rahman yace kamar misali a gari a samu mutanen banza waɗanda ke kokarin yayata fasikanci to ba laifi bane a kore su daga wannan garin shine abinda Allah yake faɗa anan summa la yujawirunaka fiha illa qalila haza fihi dalilun linafyi ahli sharri a samu wani a gari a samu ya tabbata mai liwadi ne yana bata yaran musulmai koko a samu wani mutum yana iban yara yana sayarwa har asirinsa ya tonu ko a samu wani yana lalata da matan aure ko yaran musulmai dan akwai munafikai da ke buya suna haka idan har aka samu dama to babu shakka ana iya koren su daga wannan garin a kore su su bar wannan gari idan hukuma ba za ta iya daukan hukunci akan su ba alladhina yutadarraru bi iqamatihim bayna adhhuril muslimin idan ya zama musulmai suna cutuwa da zaman waɗannan to sai a kore su a ce ku bar mana gari wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba ya dace da wannan ayar da muka karanta in ka dubi ayar da kyau me Allah ya ce a gaba
mal'unin aynama suqifu ukhdu wa qutlu taqtila
da shike munafikan da suke garin Madina din suna da yawa kuma in ka tuna mun karanta bayani da ya shafi darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka zagin manzon Allah hukuncin kisa ne to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa mal'unin waɗannan tsinannu ne aina ma thuqifu duk sa'ilin da aka same su ukhidhu akama su wa qutilu taqtila kuma a kashe su wato mutukar kisa wannan aya take nuna babu shakka duk mutumin da yayi tozarci ya tozarta addinin musulunci ko manzon Allah ko ya wulakanta abin da ya shafi alqur'ani ko Allah tabaraka wa ta'ala yana dacewa a yi masa hukuncin kisa kuma baya ga haka Allah madaukaki ya ce ya tsine masa albarka kuma wannan hukunci ba daga zamanin manzon Allah aka fara ba me yace
sunnatullahi fil ladina khalaqu min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila
ba daga wannan zamani aka fara ba Allah madaukaki ya ce sunnatullahi wannan hanya ce ta Allah ta dade fil ladina khalaw tun a zamanin wadanda suka shude min qablu kafin zuwan annabi tun wadan zamanin annabawan farko idan aka samu wani ya taba addinin musulunci hukuncin sa hukuncin kisa ne a kore shi a gari ai kaga abin da ya faru kenan zamanin annabi Musa wanda Allah ya ba mu labari a suratu Taha Allah ya ba mu labarin sa a suratu Taha game da As-Samiri wanda yayi munafinci ga Annabi Musa alaihi salam me hukuncin da Annabi Musa ya masa ya kore shi yace masa izhab yace mai bar gari ka take tafiyar ka bar inda muke wannan ba hukunci ne da aka fara shi daga zamanin manzon Allah ba idan mutum ya zama mutumin banza ne ya zama duk hanyar wa'azi an bi ya shiri yaki dan yana faruwa to abin da hida cewa shine sai a kore shi Allah ya ce walan tajida li sunnatillahi tabdila ba da ka samu canji ba ga hanyar Allah guda ce abin da kaga ya tabbata a zamanin annabi Muhammad in ka koma zamanin annabawan farko zaka taras irin sa ya faru sai ya ce yas'alukan nasu anis sa'a
qul innama ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata taqulu qariba
yas'aluka an-nasu 'ani sa'ah mutane suna tambayanka game da sa'ar karshe ta duniya yaushe ne duniya za ta kare qul ka ce musu innama ilmuha 'inda Allah ay sanin sanin sa'ar karshe yana wurin Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba Allah ya ce to kuma me ya sanar da kai babu mamaki sa'ar ma tana kusa babu mamaki sa'ar ma tana nan a kusa Ibn Taymiya ya yi nazarin wannan sura suratul ahzabi wanda wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya masa nazarin ayoyin alqur'ani da bayyana hukuncin da kake tsammanin abu yake yace in ka dubi suratul ahzabi shi Allah subhanahu wataala da farko yayyabo yayi salati ga al'umar annabi Muhammad wannan yazo aya ta 43 huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah shine yake muku salati da shi da mala'iku liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima. Anan duniya kenan fa Allah da mala'iku suna salati gare mu mabiyan annabi Muhammad, Allah ka samu na ciki. To sannan kuma a lahira fa Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima, a lahira Allah zai kasance mai jin kai ga masu imani. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Saboda haka Allah ya tabbatar zai daraja musulmi a nan duniyan, kuma Allah zai daraja musulmi a lahira. Wannan kenan. To yanzu da muka zo ƙarshen sura, sai Allah ya ce mutane kashi na biyu su ne munafikai. Da farko ya yi gargaɗi gare su, ko dai su daina munafinci, in ba su daina ba fa sai Allah ya tabbatar da tsinuwarsa a kansu. Mal'unin. Kaga a farkon mu masu bin annabi waɗanda ke biyayya ga manzon Allah, Allah yana mana salati da mala'iku, ya mana alƙawarin gidan aljanna. Amma munafikai fa sai Allah ya ce in ba su daina munafinci ba to fa tsinannu ne. To kaga tsinuwar ba a tabbatar da ita a kansu ba sai sun yi laifi. Mal'uni na aina masu kifu ukhidu wa qutilu takatila. To sai na uku su ne kafirai. Allah ya yabi muminai, yana salati gare su da shi da mala'iku, ya yi kyakkyawan alƙawarin samun aljanna ga muminai a ranar tashin kiyama. Munafikai Allah ya sharaɗin tsinuwa gare su. Su kuma kafirai fa me yace mana?
Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira.
Me yace?
Khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira.
Saboda haka mutane kashi uku duka Allah ya yi bayanin kowa. Allah ya yi bayanin mabiyan manzon Allah. Saboda haka su suke da hurumi. Idan aka ce wa yake da hurumi a duniya, musulmi ne a wajen Allah. To munafiki fa rabi da rabi, in ya bi Allah to ya tsira, in bai bi Allah ba Allah ya tsine mishi. Shi kuma kafiri fa ba maganan hurumi. Inna Allah la'anal kafirina. Lalle Allah ya tsine makafirai. Wa a'adda lahum sa'ira, ya musu tanadin wuta. As-sa'ir yana cikin sunayen wutar jahannama. Khalidina fiha, za su dawama a cikin wannan wuta abadan, har abada. La yajiduna waliyan wala nasira, ba sa samun wani mai jibinta. Wani mai jibinta shine wanda zai ce a daina ma waɗannan azaban sai Allah ya daina. Wa ya isa ya hana Allah azabtar da bawa? Babu. To idan ma ba su samu wanda zai iya hanawa ba, shin za su samu wanda zai rage? Sai Allah ya ce wala nasira, babu ma wanda zai sa Allah ya rage musu azaba. Shi kafiri bai samu wanda zai hana Allah ya mar azaba, kuma ba zai samu sauki ga azabar ba. Allah ka samu cika da imani. Me Allah ya ce a gaba?
Yawma tuqallabu wujuhuhum fil nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula.
Yawma tuqallabu wujuhuhum fil nar, a ranar lahira ake jujjuya fuskokinsu a cikin wuta. Allah ka mana tsari. Ya kuluna, suna cewa ya laitana kai canmu a ta'an Allah wa a ta'an Rasula, ina ma mun bi Allah, ina ma mun bi manzon Allah. Allah ka raba mu nadamar lahira. Wa kalu
rabbana inna ata'na sadatana wa kubara.
Wa kalu, suka ce rabbana, a wuta kenan. Ashe kaga waɗanda suke cikin wuta suna gabatar da uzurinsu ga Allah, amma ba za a saurare su ba ai, saboda tsananin azaba. Suna cewa ai ga uzuri. Inna ata'na sadatana, ya Allah mun bi shugabanninmu, wa kubara ana da manyanmu. Me bambanta? Idan aka ce sayyidu, shugaba ne na al'umma. Idan aka ce alkabiru, shugaba ne ta shekaru. dama ta inda shedan yake amfani ya batar da mutane biyu hanya biyun nan ko dai shedan yayi amfani da shugabanni ko shedan yayi amfani da iyaye ta nan yake tabbatar da halakar da mutane Allah ka tsare mu saboda aka yi samu rika duba biyayyar da muke ma shugabanni ba mu da uzuri a lahira inda a ce biyayya uzuri ne kaga da Allah bai gaya mana wannan ba ya nuna cewa dan ka bi shugaba ka bar Allah baka da uzuri a wajen Allah baka da wannan excuse din dan ka bi tsohonka babanka shine al-kabiru ai jam'unsu shine kuba al-kubara'u kubara'ana ata'ana sadatana wa kubara'ana mun bi shugabanninmu mun bi iyaye da kakanninmu fa adalluna sabila sai suka batar da mu hanyar kwarai wannan excuse ne da mutum yake faɗa a wuta inji Allah tabaraka wa ta'ala don haka mutum komai girmansa komai yawan shekarunsa in ya baka umarni ka auna umarninsa da na Allah da na manzon Allah idan bai dace ba ba rashin kunya aka ce kai mai ba ka bashi haƙƙinsa na girma amma mai Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilayya ka bar wannan tsohon ka bi tafarkin wanda ya rike Allah ya rike manzon Allah amma ka ce wa a iyayenmu da kakanni za mu yi musu biyayya na'am to yadda ka bi su a duniya mummunar biyayya haka kuma za ka yi tarayya da su a cikin wuta wannan shine abin da Allah ya tabbatar to me suke cewa
rabbana atihim du'afan min al'adhab wal'anhum la'anan katira
rabbana atihim du'afan min al'adhab wadanda ke wuta ke addu'a kaga a duniya ka ki kai tawaye ma shugaba lokacin da ya ma umarni da abin da ya saba ma Allah ka ki kai tawaye ma iyaye saboda me suna kan halaka wanda a tarihin annabi Ibrahim ya isa misali ga duk wani musulmi tarihin annabi Ibrahim to gashi an hada ku a wuta to sai a wayi gari kuma a wutan ne kake addu'a Allah ka tsine ma wannan tsoho addu'an da yake kina rabbana atihim du'afan min al'azabi wannan shugaban wannan dottijon Allah ka ninka musu azaba wal'anhum la'nan kabira ka tsine musu tsinuwa babba wato tsinuwar ma da tafi ta kowa wanda ka so shi a duniya gashi kuma a wuta kana tsine masa albarka saboda aka yi sa duk soyayyar da aka yi ta a duniya in ba akan Allah ba ne soyayyar ba akan addinin Allah ba ne wallahi sai an tsine ma juna a cikin wuta muna wa'azi da Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa yana yawan karanta waɗannan ayoyin da muka karanta in ya karanta saboda ya yi wa mutane nasiha game da biyayya da ta dace a yi ma iyaye da kakanni sai ya karanta to a ƙarshe sai ya ce idan baka bi Allah a duniya ba kaki to babu shakka duk soyayya da aka gina ta akan sabon Allah wato mutanen da suka saba ma Allah waɗanda suka bi shedan a duniya yanda suka so juna to sai sun tsine ma juna kuma a gidan wuta babu shakka gaskiya ne wannan abu ne wanda Allah tabaraka wataala ya faɗa da kansa so waɗanda ke wuta suke addu'a rabbana atihim Allah ka basu suwa ai kaga waɗanda aka yi magana sadatana wa kubara'ana ne idan aka ce as-sadatu sune shugabanni kubara'u kuwa sune manya saboda an bi umarnin manya da kakanni sai aka saba ma Allah to gashi Allah ya hada su a wuta an waye gari kuma tsine ma iyayen suke yi da shugabannin Allah kar ka samu makoma irin wannan Allah ka kyauta ƙarshen mu ka ba mu ladan abin da muka yi daidai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka gafarta mana da iyayenmu ka samu komar mu ta zama aljanna akwai wanda ya rubuto tambaya idan nace Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim shin nayi salati haka mafi yawan malaman sunna suka ce wanda yace Allahumma salli ala Muhammadin اللهم صل على محمد wa ala alihi wa sallim yayi salati ga manzon Allah mun sha magana akai akwai wanda nake ganin wai babu salati sai ibrahimiya wannan jahilci ne babu ko shakka ya kamata ka nemo littafai da aka rubuta akan salati ga manzon Allah ka nemo duk sharhin da wani malami ya rubuta akan hadisin da yazo da bayani akan salati ga manzon Allah in ka gama to sai ka yi da hukunci kafin ma ka gama nazarin hadisan da littafan wallahi da ka sani cewa salatul ibrahimiya ba ita kadai bace salati a sunnar manzon Allah illa dai abinda manzon Allah ya karantar da mu ba ka da ikon kai wani salati a sallah sai ibrahimiya domin ba a samu wani salatin da annabi ya koyar a yi a sallah ba illa wannan musamman ma annabi ya karantar da sahabbai ne saboda me saboda tasallati a cikin sallah amma banda cikin sallah fa zaka ga riwayoyi daban-daban sahabban annabi Muhammad domin duk inda zaka yi riko da sunnar manzon Allah dole sai ka girmama fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka dubi fatawar lajina mujallad na 24 shafi na 167 ba laifi bane dan kai wani gajeren salati idan ma'anarsa ta inganta kuma idan ba a cikin sallah bane to sai yace mutum ne dan kasuwa ya sayi wake ya sayi wake ko shinkafa a lokacin da suke araha ya boye idan sun yi tsada sai ya fitar ya rika sayarwa babu laifi yana ma iya samun lada idan ya kyautata niyyarsa misali lokacin da ake kakar hatsi lokacin da yake da sauki sai ka saya ka boye shi sai lokacin da ya fara tsada ka fidda shi ai fito wanda kai ka taimaka wa mutane inda baka fito da shi ba fa ai wahala za su ƙara shiga saboda kai sa Ibn Hazm yake cewa lada ma za ka samu abinda ake nufi da al-ihtikar wanda Allah ya haramta shine ka sayi kayan a lokacin da ya fara tsada a lokacin da aka fara wuyansa misali ai kwanakin nan kuɗi ya fara wahala ko to da kaga cewar kuɗi ya fara wahala sai ka ringa shiga ƙauyuka don Allah ina mai kuɗi ya zo zan saya to wannan abin da kake haramun ne saboda za ka saya ka zo ka ɓoye don ya ƙara tsada sannan ka fitar da shi ka ci riba amma idan a lokacin da abu yake sauƙi ne don ka ɓoye ba a cewa ka yi laifi wannan ba laifi ba ne ka sayi komai lokacin da yake araha mutane ba su wahala ba mun karanta wannan a littafin Bulughul Maram yana da bayani mai dan tsawo amma dai a takaice ba laifi yana littafin Al-Mughni mujallad na 5 shafi na 670 da kuma littafin Al-Muhalla mujallad na 9 shafi na 87 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك